matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai duba wani babban al'amari ne da ke sanadiyar asarar rayuka masu dimbin yawa a kasashe masu tasowa, musamman a tarayyar Najeriya mai arzikin man fetur, inda mutanen gari kan je ɗiban mai a lokacin da motocin dako mai suka yi hatsari. Masu ruwa da tsaki suka yi kira da a kauce ma wannan ɗabi'ar, amma babu wani takamaiman matakin kariya da ake ɗauka. A farkon wannan mako an samu asarar dimbin rayuka a jihar Jigawa sakamakon hatsarin motar da kuma wanda ya tada wuta, inda gwamnan jihar Umar Namaji ke jagoranci taron jana'izar fiye da mutane 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da motar da kuma fetur ta fadi a garin Majiya na karaman hukumar Taura a jihar Jigawa. A hannu guda kuma hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta ce alƙaluman waɗanda suka mutu na karuwa bayan kwanaki 2. Adadin mutane da suka mutu sakamakon hadarin tankar da kuma fetur ya kai kusan 170, yayin da fiye da mutane 60 ke ci gaba da karɓar magunguna a asibitoci daban-daban. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙauyen da lamarin ya faru ke cewa sun koyi darussa da yawa. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO Shiyar Arewa maso yamma, akan wannan batun. Ga dai Mahmud Kwari da bakon namu.
Wai ku da kuke da motocin nan kuma direbobin nan ke aiki a ƙarƙashin ku, waɗanne matakai kuke ɗauka ne domin daƙile wannan abu, sannan kuma wannan ƙalubale kuke fuskanta wajen ɗaukar matakan?
Gaskiya ne wannan abu da ya faru ba mu ji daɗi ba, kuma har yanzu muna cikin alhininsa. Allah ya gafarta a wanda suka rasu, kuma Allah ya ba marasa lafiya lafiya, Allah ya ƙara kiyayewa a gaba. Magana ta gaskiya ita ce shi ainihin ɓangaren albarkacin man fetur, wato abin da ya shafi daga fetur gas, iskar gas da kananzir da sauransu, ɓangaren dakonsa abu ne wanda ake kiyayewa sosai, ake ɗaukar matakan kiyayewa musamman daga farko. Dai shi kansa direba, misali in muka zo kan motar, shi kansa direba yana zuwa horo aƙalla sau ɗaya a shekara na tunatarwa, in ma in ya taɓa yi za a zo a tunatar da shi a shekara sau ɗaya, kuma za a gwada lafiyarsa kamar yadda na gaya ma, za a duba ƙwaƙwalwarsa in so, kuma sai a zo a duba magananta, wanda su a wannan bangaren ba a saurarawa, kuma ba a mataki na farko ake sawa,
wato lafiyar ido.
Lafiyar kwakwalwa da lafiyar ido, wannan ba a saurarawa kansu, ba a cewa sai an jima ko kuma zai gani sosai an jima, wannan ba su da bangaren da za a ce a bari sai an jima ko na su, wannan su ne fundamental abinda ya zama dole sai an yi su. To daga nan kuma za a ci gaba da sai an je an yi lasin, wannan lasisi da ake bayarwa kuma yawanci group C shi ne na mota mai ya da uwa kenan, mota kamar trailer, sai yana da lasin makafin ya ba shi lasin din nan. Akwai hanyoyi da ake bi, su kansu hukumar kiyaye hadara su suke ba da lasin, amma sai an je wajen mutanen masu kula da motoci BIO, an yi wani training, kuma masu makarantu na koyarwa su ma sai sun ba da nasu certificate din kafin da lasin din. To in an dora daga nan an samu wannan lasin din, shi ne za a ci gaba da samu mota a ba shi wannan driver da zai tuka mota.
A ɓangaren motoci fa akwai matakai su ma makamantan haka ko kuma ya abin yake?
Yawwa, ita maganan ɓangaren mota akwai matakai kwarai da gaske, saboda dukkan kamfani wanda yake daga mota guda biyu zuwa sama akwai wata doka da aka aiwatar ina ga tun 1998, ana kiranta da turanci RTSS, abu ne da shafi safety, shi wannan kiyayewa da sauransu. kan yadda za a dauki ma'aikata, yadda za a kula da motoci, yadda za a kula da wajen ajiye su da sauransu. Wannan kuma hukumar Hadura ita take kula da wannan, kuma shi ma duk shekara ana zuwa ana gwadawa kana bi ko baka bi. In kana bi za a baka certificate, in baka bi kuma za a ci gyaran ka, sai ka gyara kafin kuma a baka certificate. Sai kuma ita kanta motar ba ta fita zuwa neman loji ko tafiya wajen loji sai an yi mata checklist, sai an duba ko su abubuwa wanda ake jeranta su tun daga farko har karshe, daga kan taya, glass, fitilu, haka mahadin mechanical, duka dai yawancin abubuwan da ya zama dace sai an yi wannan checklist din kafin a sallan mota. To kuma dadin dadawa shi ne duk wani depot da ka sani wanda yake loda mai yana da shi ma safety officer da safety officer a ciki, wanda duk motar da za ta zo ta yi aiki sai an ba ta safety, ta yi checklist na wannan depot, saboda su ma suna tsoron wanda za ta shigo su dora musu kaya wani abu ya je ya dawo a ce ai matsalar su ma ba su duba ba. So duk motar da ka sani tana da sai an ba ta safety pass kafin ta shiga wannan terminal ko kuma depot din da za ta dauki kaya.
Amma chairman, duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman akan su direbobi, za ga cewar ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fa da tucin ganganci a wasu lokuta, musamman in sun hari garuruwa ba sa saurarawa da makamantansu. Kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke din, kuma haka ne wannan matakai kuke dauka? Domin akwai zargin na yayin sa an dade ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci akan titunan mu na Najeriya.
To sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambaya. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO Ciyar Arewa maso yamma, da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali, da ma ɗaukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.